This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Laraba, 20 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Nace Somalia ta ce ta yi nasarar halaka 'yan tawaye akalla 40 a wani yankin Shabelle karkashin wani sabon aikin soji da takaddamar da zimmar kawar da 'yan al-Shabab. Jami'an kasar Qatar na da karfin gwiwar cewa Isra'ila da Hamas za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicin Gaza. Sannan wasu jerin hare-haren jirage mara matuka da makamai masu linzami da Ukraine ta auna matatun man Russia da su sun janyo gagarumin nakasu ga yawan man da Moscow take tacewa.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Shell kwatar rundunar sojan Najeriya ta yi ƙarin bayani akan jami'an tafiye da 10 da 'yan bindiga suka hallaka a garin Bomadi da ke jihar Delta a kudancin Najeriya. Rundunar ta ce ana kan gudanar da bincike da farautar maharan.
To halin yanzu aikin da muke yi kenan, kuma alhamdulillahi abubuwa suna bayyana. An kama mutane suna hannu kuma suna bayani, kuma bayanin nan insha Allah zai gwada mana abubuwan da suka kasance a lokacin da abun ya faru.
Janar Tukur Ismaila Gusauki na muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda ya tattauna akan batun yanke alakar ayyukan soji da Niger ta yi da Amurka da kuma batun tsaro a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin Somalia ta ce ta yi nasarar hallaka 'yan tawaye akalla 40 a wani yankin Shabelle karkashin wani sabon aikin sojin da takaddamar da zimmar kawar da 'yan al-Shabab. Cikin wata sanarwar da ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon bude ido ta fitar, gwamnatin ta ce dakarun sojin kasar Somalia da kawayenta na kasashen waje ne suka yi wannan aikin da ya yi nuni da sa hannun kasashen da ke tallafawa dakarun Somalia wajen kai hare-haren saman. A garuruwan Balduska da Baghdad mai tazarar kilomita 30 da kudancin Mogadishu ne aka gudanar da wannan aikin. Sanarwar bata tabbatar da lokacin da wannan aiki ya gudana ba. To sai dai kuma majiyoyin cikin gida sun ce lamarin ya auku ne da yammacin ranar Litinin. Jami'an kasar Qatar na da karfin gwiwar cewa Isra'ila da Hamas za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicin Gaza, wadda za ta bada damar kubutar da wasu ƙarin mutanen da mayakan Hamas suke garkuwa da su, abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Qatar ya faɗa kenan a jiya Talata. Majid Al-Ansari ya yi wannan bayanin ne bayan kammala ganawar da aka yi a Doha da ta haɗa da shugaban ƙungiyar leƙen asirin Isra'ila David Barnea. To sai dai Ansari ya ce ba za a yi gaggawar bayyana alamun nasara yanzu ba. Ana duba yuwar cimma yarjejeniyar tsagaita buta na tsawon makonni 6. Yarjejeniya ta biyu cikin sama da watanni 5 da aka kwashe ana gwabza fada bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma ta mako guda a watan Nuwamba. Bugu da ƙari kuma, dan jinkirta rikicin zai ba da damar sako akalla mutane 40 daga cikin sauran mutane 100 da Hamas take ci gaba da garkuwa da su a madadin sako ɗaruruwan Falastina wanda ke tsare a gidan yari a Isra'ila. Kana zai ba da damar shigar da ƙarin kayayyakin agajin jinkai zuwa Gaza. Wasu jerin hare-haren jirage mara matuka da makamai masu linzamin da Ukraine ta auna matatun man Russia da su sun janyo gagarumin nakasu ga yawan man da Moscow take tacewa, a cewar masharhanta. Hare-haren suna zuwa ne a sa'ar da Ukraine na Ukraine da kawayenta suke yunkurin dakile babbar hanyar da Russia take samun kudaden shigan da ke tallafa mata a mamayarta a Ukraine, wanda ya rage yawan man da Russia take tacewa a duk wuni da ganga 370,500, wanda ya daidai da kaso 7 na jumlar man da take tacewa, bisa wani kiyasi da kamfanin dillancin labarai na Reuters yayi. Matatar man Ryazan ta kama da wuta ne bayan wani harin jirgi mara matuki a ranar 13 ga watan Maris, lamarin da ya tilasta rufe muhimman sashen matatar biyu. Matatar wacce ke kudancin Moscow tana tace gangar mai 317,000 a kowace rana, wato kaso 5.8 na yawan danyen man da Rasha take hakowa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin ku ji karashin labaran duniyar, zamu leka bangaren rahotanninmu. Shel kwatar rundunar sojan Najeriya ta yi karin bayani akan harin da ya halaka wasu jama'anta a garin Bomari da ke jihar Delta a kudancin kasar. Rundunar ta ce ta baza sojoji a garin na Bomari don gudanar da cikakken bincike da farautar maharan da kuma kwato makaman da suka sace a hannun dakaran kasar bisa umarnin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto da ke yankin Niger Delta ya yi hira da Janar Tukur Ismaila Gusau, mai magana da yawun shalkwata tsaron Najeriya akan halin da ake ciki, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
A halin yanzu dai jami'anmu suna waɗannan wurare da wannan abu ya faru, sun killace wuraren suna bincike. Binciken da ake yi shi ne a tabbatar cewa an kwato waɗannan makaman da suka ɗauka da kuma wasu makamai ma waɗanda su suka mallaka kafin wannan abin ya faru. Sannan kuma kamar da ka sani, shugaban ƙasa ya ba shugaban hafsoshin soja na Najeriya Janar Christopher Musa umarni cewa ya tabbatar cewa an zakulo waɗannan mutane kuma an kwato waɗannan da ke hannunsu. To halin yanzu aikin da muke yi kenan, kuma alhamdulillahi abubuwa suna bayyana, an kama mutane suna hannu kuma suna bayani, kuma bayanin nan insha Allah zai gwada mana abubuwan da suka kasance a lokacin da abin ya faru.
Akwai rahotanni da ke cewa mutane garuruwa da makwabtan inda abin ya faru suna yin kaura ta dole, har bayanai na nuna cewa jami'an tsaro ana zargin sun farma wasu garuruwa da kuma abubuwan da ke faruwa a social media. Kamar me ake ciki?
Ba gaskiya bane, duk wanda ya san cewa bai da hannu abubuwa tabbatar masa cewa babu abin da zai same shi, ba dalilin da zai sa mutane su dinga yin kaura. Mu hukumomin tsaro ne, aikin mu shine mu kare jama'a, mu kare dukiyoyinsu, kuma mu kare martabar kasar nan. Duk wani abu wanda zai akasin wannan ba za mu kasance cikin shi ba. So in ka tabbatar cewa baka da hannu cikin wannan abu, kai zamanka inda kake. Bincike ake yi, kuma bincike zai nuna abin da ya faru. So ina kira ga mutane su kwantar da hankalinsu, su ci gaba da abubuwan da suke yi, kuma mu za mu ci gaba da binciken mu.
Al'ummomin garuruwan Bomadi da suka yi wa sojojin Najeriya kisan gilla na ci gaba da yin kaura ta dole, tare kuma da koka yadda suke zargin rundunar sojin Najeriya na cin zarafinsu.
My name is Abasefi of James. If the government should reduce it, it's not supposed to be so to involve the innocent.
Wannan tunacewa ne, sunana Aba James. Ina fatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauki matakin rage karfin soji akan waɗanda basu ji ba basu gani ba a yankin namu, kuma muna cikin fargaba, muna gudun abinda ka iya biyowa baya. Kuma gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta dau mataki kada a karar da
mu.
Shi kuwa wannan yace,
the killing is too much because it's not good for the military to be killing the people, innocent people.
Yana cewa ne gaskiya bai kamata sojojin Najeriya ba su rike wuce gona da iri akan wannan abin da ya faru, musamman kisan da suka yi wa mutanen da basu ji ba basu gani ba. Wannan abin yayi yawa a haka, kuma muna son masu laifi a kamo su a kai ga hukunta
su. It's not good.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamida Abubakar Sokoto, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniya.
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a jiya Talata ya kaddamar da wani aikin dakile safarar miyagun kwayoyi a manyan biraren Faransa guda 10. ciki har da Marsile. Birnin kudancin kasar mai tashar jirgin ruwa ne zai kasance mai masaukin baki a wasannin bazara na Olympics na wannan shekara ta 2022. Mun kaddamar da aikin ba sani ba sabo a Marsile da sauran birane a Faransa don dakile ayyukan safarar kwayoyi don kuma tabbatar da tsarin kasar, a cewar Macron ta kafar X. Cikin shekarar da ta gabata, mutane da dama sun mutu sannan wasu sun jikkata a sakamakon rikice-rikicen ƴan kungiyoyi masu nasaba da miyagun kwayoyi a Marsile kadai, lamarin da ya yi matukar tasiri a rayuwar mazauna garin wanda ya bada kwarin gwiwar kaddamar da wannan gangamin. Abinda Macron ya faɗa kenan, akalla jami'an 'yan sanda 4,000 ne aka tanadar a Marsile cikin mako mai zuwa. A ƙarshe, tawagar lauyoyin Donald Trump a jiya Talata ta gabatar da wata takarda a gaban kotun kolin kasar a yunkurin Trump na samun kariya daga laifukan da ake zargin shi da aikatawa ta wajen kafa hujja da cewa dokar kasa ta baiwa tsohon shugaban kasar kariya daga fuskantar shari'ar aikata laifi a sa'ad da yake aiki. Ana sa ran cewa za a saurari shari'ar a gaban babban mai shari'a a ranar 25 ga watan Afrilu. Trump ya ɗaukaka ƙara kan yadda wata ƙaramar kotu ta ki amincewa da buƙatarsa ta neman kariya daga tuhumar aikata babban laifi a cikin aikinsa a sa'ad da yake riƙe da mulki. Ana tuhumar Trump da yunkurin yin murɗiya a zaben da ya sha kai a 2020. Takaddar da tawagar lauyoyin ta shigar ta gabatar da bayanai makamantan waɗanda lauyoyin Trump suka gabatar a baya, sannan ta jaddada kalaman da ya yi a lokacin gangamin neman zaben shi yayin da yake yunkurin samun nasara a zaben mai zuwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu koma gefe guda mu ba Murtala Faruk sanyin na wuri don ya gabatar da shirin baki mai yanka wuya.
Baki mai yanka wuya. Nazarta da ma 'yan kasar jamhuriyar Niger na bayyana ra'ayoyi kan yanke alakar ayyukan soji da kasar Amurka. A Najeriya kuma matsalar tsaro na neman shige makaɗi da rawa a cewar masana. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne wata tawagar jami'an diplomasiyar Amurka suka kai ziyara a kasar jamhuriyar Niger domin tattaunawa da jami'an gwamnatin mulkin sojin kasar kusan watanni 8 bayan da sojoji suka kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin bara. To sai dai duk da yake tawagar ta Amurka ta gana da wasu jami'an gwamnatin ta Niger ciki har da Prime Minister, to amma duk kokarin yin ido hudu da shugaban mulkin sojin kasar General Abdurrahman Chani bai sami nasara ba. Bayan zirga-zirgar ziyarar da 'yan kwanaki kuma kwatsam, sai gwamnatin ta Nijar ta ba da sanarwar katse yarjejeniyar ayyukan soji da ta rattabawa hannu tare da kasar ta Amurka, wadda a dalilin ta nema Amurka ta girke sojoji sama da 1,000 a wani katafaren sansani da ta gina a kasar ta Nijar. Wannan mataki dai ya raba kan tunanin 'yan kasar, a yayin da wasu ke goyon baya, wasu kam na ganin hakan bai dace ba.
Sunana Abbas Musa. Mataki wanda gwamnatin Niger ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima mana jiran shi. Mun yi farin ciki kware mu abinda suke yi cikin wannan kasar har ba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba.
Sunana Muhammad Lasho Agades. Matakin da gwamnatin ta ɗauka da bayan zuba ne ma.
Mu mun so lokacin da aka kore nasaru France ma a gama tare da su kamar a kore su.
Sunana Isu Sunan. Kawai sai mu san ma abinda suke yi ba. Daga nan kaga gara ma ta yi ya zama alheri da zaman. wanda kama ana amfana da shi an ce su tafi bai wace su tafi
tunana Suleiman gaskiya mutane da suna amfana da su in ka joka nan garin Agadir gaskiya mutane da sun yi abin alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba hana ba gwamnati da kiran manta kai gaskiya ita ta san me take ji an ta da kiran manta kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa amma yayi musu wani gurbi bisa wannan aikin nasu da suke tunda su yanzu ba su ma san me za su yi ba
sunana Zabairu Alasa ni dai abin da nake gani Niger ya kamata ta yi na farko dai ya kamata a ce duk matakin da za ta dauka bisa kan koran mutanen ya kamata ta diba ta gani a san mutun nawa ne suke aiki a karkashin saboda yanzu in aka ce a kore su to dewa wata shaye-shaye ma za su shiga dalilin da sun rasa aikin da suke yi kaga akwai tare-taren hayoyi
ficewar dakarun kasar America zai iya kawo gibin da masu tada kayar baya za su iya kokarin cikewa duba da yadda dakarun kasar America ke tallafawa dakarun Niger da kayan aiki da kuma yakar ƴan ta'adda Eji Muhammad Abubakar
American suna da amfani cikin gasa ga gaskiya mutun da gaskiya suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan Niger abin ya rage amma ni dai gaskiya korasu ni ban ga hannun korasu ba gaskiya fisikillah ya kamata dai wanga soza namu su samu su daidaita tsakanin su da turanga duka gaba ɗaya ba suna tallafa mu yaman tsaron mu da kayan aiki fiye ga da bamu zato ma ga kuma yayi wasu gaskiya bar mu koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger
to sai dai kuma masani diplomasiya a Niger din Mustafa Abdullahi yana ganin matakin kan iya mai da hannu agogo baya a fannoni da dama saboda haka ya gargadi gwamnatin ta Niger da ta sauya tunani
ba mamaki haka ta faru dan domin Burkina Faso da Mali ayan kariba ba su da halaka mai kari da Amurka bayan juyin mulki da ya hau in ka lura Niger din tana koyan salo daga waɗannan ƙasashen zancewa amma abin ya dan bani mamaki kadan domin gwamnatin Niger din da amai kuma ya lashe sanda sojan Faransa za su zare Niger Amurka da Togo su ne aka zaba kawai masu shaidu to yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru yanzu kaga yanzu da aka tsaida mu'amala da Amurka barcin ta hanyar fannin soji wasu fannoni kuma musamman na ci gaba na aiki cin gaba yanayiwa kuma na aikin agaji yana Amurka ita ma ta tsaida
shi mulki yana so a dan samu sarari ba so gwamnati ko na rikon kwariya ne ko ma na zaɓar demokrasiya ne a ce yana sama fage da yawa ya kamata dai a sake dibawa a gani wacce ce hanya ta hita domin a samu ƙasar Niger ta nemi gurinta na da da aka sani babba ƙasa wadda duka duniya an santa mai tarban baki mai ma'amala kuma da kowane ƙasashe
waya za a iya kwatanta girman matsayin jamhuriyar Niger a wajen Amurka da kuma matsayin ita Amurka a wajen jamhuriyar Niger a karkashin wannan yarjejeniya ta ayyukan soja da kasashen biyu suka rattaba wa hannu a baya
abin da nake so ka gane ta Amurka kasar Niger tana da muhimmanci gare ta domin daga nan ne take samun wasu labaru na lekwan asiri wanda yake taimaka mata ya kamata a ce da yake tana kasar Niger ta taimaka ma kasar Niger kuma kaga daga kasar Djibouti ina tsammani Niger ita ce kasa ta biyu a Afirka inda Amurka ta zuba kuɗi sosai
a yadda abubuwa suka yi zafi idan ka saurari sanarwar nan ta hukumar mulkin sojan Niger kana ganin akwai yiwuwar bangarorin biyu su sake zama domin watakila samar da maslaha
Amurka ina tsammani ba za ta yarda ba ta bada Niger ta yi duka dabarorinta a sake dawowa a tattauna idan ta bada nan gurin Niger abubuwa da yawa za su bace mata
Mustapha Abdullahi wannan al'amari na wakana ne a wani lokacin da jamhuriyar Niger ta karfafa hulɗa da wasu kasashe na gabashi irin su Russia da Iran da su Turkey
su waɗannan kasashe ko wani Russia wani China wasu da wani Iran ba cikin al'adarsu bane aiki na agaji an yi sanin su mahiyawanci abin da ya sha harkar yaki kana so ba kaso ai ka san da cewa USAID tana taimaka tana aikin agaji sosai ba kasan Niger ba kadai duk ko ina inda Amurka take
yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda yan kwanakin nan yan bindiga suka dingi daukar daruruwan mutane ciki har da yara da mata har ma da dalibai a arewacin kasar. Gabanin wani mummunan harin kwanton bauna a farkon wannan makon wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji sama da 15 a kudancin kasar. Farfesa Usman Yusuf kwararren likita ne kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa da demokradiyya, yana ganin tura ta kai bango.
Wato abubuwa tsaro duk sun tabarbare yanzu kasar nan, daga Katsina, Zamfara, Kaduna, Sokoto, Kebbi, Niger, komai ya tabarbare. Dole gwamnati da jami'an tsaro su zauna su ce me ya kawo haka. Yanzu dai dauke yaran nan da aka yi na kuriga a Kaduna, yara fiye da 287 wayanda aka sani kenan, an ce ma wanda aka dauka sun fi haka. Yara makaranta shekara 8 zuwa ga shekara 12, abinda tashin hankali shekara 10 yau bayan da aka dauke yaran nan na Chibok. Har yanzu ana dauke mana yara daga Chibok, aka zo Dabci, sannan aka zo Kankara a Katsina, aka zo Jangebi a Zamfara, aka zo Kagara a Niger, sannan ga yan Baptist, ga yan birnin Yawuri, yanzu wuri shekara 2 komi shuru. Amma yanzu duk yan kwanakin nan dauke-dauke makaranta duk ya karu, an dauke yaran makaranta jami'a tarayya ta Gusau mata guda 50 wayanda aka sako da tarajiya, sannan matan jami'ar Dutsen ma na tarayya, sannan kuma yanzu gashi kuma an je an dauke yara kanana. Da wanda a dauke mana yaran nan kanana tun da aka dauke su a Tegina, kintuna yau rin shekara 2. Amma da tashin hankali yanzu a ce wannan dauka da aka yi da rana tsaka da safe, yara sun gama makaranta, sun gama assembly, wayannan 'yan ta'adda suka zo suka yi ma makarantar su da'ira, suka dauke yara daga primary zuwa secondary school shekara 8 shekara 10 har da wasu malamansu. Iyayensu an ce a ƙauyen suna kallo, ana tafiya musu da yaya cikin daji. Jami'an tsaro babu wanda ya san wayannan na zuwa kan babura fiye da 100, sannan suka zo suka dauki wanda za su dauka, suka kore wayanda za su dauka kamar shanu aka shiga daji a kasar da ke da sojojin sama da ƙasa da na ruwa da 'yan sanda, abinda tashin hankali.
To shin wani nauyi gwamnati ke da shi wajen yaki da wannan matsala?
To ai gwamnati kundin tsarin mulki ya ce gwamnati aikin ta ɗaya ne, ta kare rayukan jama'a da abin nan dinsu. Saboda haka an gwamnati ba ta iya kare jama'a ta, gwamnati ba ta da wani amfani ta kira ta gwamnati. Duk duniya aikin gwamnati ɗaya kenan, ta kare jama'a. So yaran mu ma ba za mu iya aika su makaranta ba, yaran makaranta a ƙauye, in kika je ƙauye nan kinga makaranta babu komi kamar kwata. Amma talakawa sun kai 'ya'yansu a makaranta, amma an je an ɗauke su. Wato abinda muka lura a arewa tun lokacin Chibok, daga Boko Haram har wannan 'yan bindigan da ke zuwa arewa, ba a son 'ya'yanmu su je makaranta, balle 'ya'yanmu mata. Akwai bayan da aka ɗauke yaran na Chibok, an yi wani abu, wani ƙuduri na gwamnatin tarayya da ake kira Safe School Initiative, inda za a ga za ka kare yaranmu na makaranta, amma duk magana ce kawai, babu abin da ya faru. Ba a kare yaranmu a makaranta haka yaranmu suke zaune, mutanen nan su zo su ɗauke su bi yadda suke ga dawa. A ƙauye nan gurin gaba babu ɗan sanda ko ɗaya bulle soja. Saboda haka ba a san suna zuwa ba, duk taron babura da suka zo da shi kuma ba a bi su cikin daji ba. Abin da tashin hankali, wato wannan gazawa ce ta gwamnatin tarayya, gazawa ce ta sanin jami'an tsaro su san cewa wayannan za su zo. Gazawa ce kuma na sojoji, an kasa bin wayannan a ɗauko yaran nan. Yanzu abin tashin hankali shi ne ba yaƙi za a je ba a so yaran nan. Dole a yi lalama. Bikazin sojoji suka ce za su je da yaƙi, ba mu son, ba gwamnatin da za ta so a rasa rai ko ɗaya. Saboda haka dole a bi da lalama a ga yadda za a fito da yaran nan, da haƙuri da lalama. da addu'a. Kuma mu za mu ci gaba da daga murya mu ga mu ce mu gwamnati ta gaza, lokacin da za mu zauna mu rika nuna hannu mu ce ga wayanda suka gaza, ga wayanda suka gaza ba yanzu ba, sai an fito mana da yaran nan duka.
To akwai wani da kai kwanaki inda kace amfani da sojoji wajen yaki da masu garkuwa da mutane ba zai kawo wani nasara, kawo ƙarshen matsalar ba, menene dalilin ka kuma sannan mecece mafita? Shin kana nufin tattaunawa tsakanin gwamnati da su waɗannan 'yan bindigar kamar yadda Sheikh Gumi ya faɗa?
Ai, wato tattaunawa ta zama dole. Duk inda ake yaƙi a duniya dole a tattauna. Ko America da ta yi ta yaƙi a Afghanistan ba suna ta magana da Taliban ba, ko yaƙin nan da ake a zirin Gaza, ai ana tattaunawa. Balle mu nan cikin gida kanmu fa muke yaƙa. Kanmu muke yaƙa, duk soja inda ya je yaƙa kanmu muke yi. Kuma mun ce Boko Haram an yi shi yau shekara 15. Wannan yaƙi da 'yan ta'adda an yi shi shekara 9, ga inda ya kai mu. Shugaban ƙasa, ni daga Katsina nake, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, sanda ya hawo mulki a Katsina ba mu taɓa ganin 'yan gudun hijira ba. Duk ƙananan hukumominmu ba mu da matsala. Amma yanzu ya bar mulki shekara 8. Katsina ƙananan hukumomi 22 cikin 34, 65 bisa 100 ana ɗar-ɗar. Bacin duk yaƙin da aka yi ta yi na shekara 8. To za mu zauna mu ce yaƙin an yaƙi shekara 8 ga yanda ya kai mu. Muna son a ƙara wani yaƙin aiki shekara 8 ne. Dole muka ce kowa ya shigo a ga yadda za a samu maslaha. Wannan yaƙi ne tsakanin 'yan uwa da tijai da malamai da sarakuna, dole a shigo. Ko gida ne in yara na faɗa ba mamarin su zaki ba, zaki kira ki ji kowa a shiga tsakani. Saboda haka wannan abin da nace dole manya, dan mu mun shiga daji da mu da Sheikh Gumi da Tawagashi mun shiga daji jihohi 9, duk wa'annan manya 'yan ta'addan ba wanda ban zauna da su ba.
Masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar da Farfesa Usman Yusuf da ma wasu batutuwa na daban. Yanzu kam a madadin abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Zara Aminu Fage da kuma Salim Muni Barma, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga nasiha albarkacin azumin watan Ramadana.
Sunana Suleiman Abdullahi, kiran da zani ga musulmi na duniya, musamman mu Najeriya, wa'anda Allah ya sani musulmin Najeriya ya kamata ya gane cewa hakikan Allah mai amsa addu'a ne. Don akwai bukatun da muka sa gaba, Allah ya biya mu musu. Amma mun samu matsaloli cikin wannan al'amuran namu na Najeriyance. Ina kiran duk musulmi mu ci gaba da ƙarfafa addu'a cikin wannan dama da Allah ya ba mu ta wannan a wannan wata. Ubangiji ya zanna da ƙasar mu lafiya, arzikin da yake ma mu tasgaro, Allah ya hada mu da shi, ya ba mu wadata mai amfani, ya sa mu rayuwar mu albarka, ya amfani zuriyar mu maza da mata. Allah ya sa mu ga lafiya, ka sa mu iko, ka gaya mu Allah damuwar da kake ciki. Muna ma shugaban ƙasar mu addu'a kyakkyawan zaton da muke mashi, Allah ba shi ikon cika ma 'yan Najeriya shi. Muna addu'a matsalolin da suke damu mu, Allah ya mana maganin su. Yana da kyau cikin dare a ƙara zage damce, a ci gaba da addu'o'i a cikin dare. Da sadda duk mutum ya tuno damuwar da ke gaban shi, yana iya gaya ma Allah, matsaloli na ɗauke da azumi. Allah ya samu dace. Ya mun laili in an samu iko, ko karatun Alƙur'ani in an samu iko. Insha Allah. A wannan lokuta lokaci ne wanda ya dage mu ci gaba da addu'a, kasan nan Allah ya zauna da mu lahiya, kuma ya ba mu damar arzikin da Allah ba mu, Allah ya samu amfana da shi, don muna da ruhin asiri kasan nan.
To yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam, a takaicen, gwamnatin Somalia ta ce ta yi nasarar halaka 'yan tawaye akalla 40 a wani yankin Shabele ƙarƙashin wani sabon aikin sojin da ta ƙaddamar da zimmar kawar da 'yan Al-Shabab. Jami'an kasar Qatar na da ƙarfin gwiwar cewa Isra'ila da Hamas za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicin Gaza, wanda za ta bada damar a kubutar da wasu karin mutanen da mayakan Hamas suke garkuwa da su.
Jama'a masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaitin wannan shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya, da Baba Yakubu Makeri wanda ya hada shirin da Bada Umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.